Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 26 ga watan Disamban shekarar 2018 akan mitoci da suka haɗa da 40, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yakub Makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Rundunar tsaron Najeriya ta Operation Lafiya Dole ta ce ta rasa waɗansu jami'anta guda 13. Babu alamar da za a kawo ƙarshen dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin Amurka bayan da shugaba Donald Trump ya tabbatar jiya Talata cewa za a ci gaba da dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin. Shugaban ƙasar Sudan Umar Hassan al-Bashir ya faɗa a taron magoya bayansa jiya Talata cewa wannan kokari nasu na fituwa da suka yi domin su saurare shi ya aika sako ƙarara ga waɗansu da ya kira masu cin amanar ƙasa.
To kanan labaran kenan. Da yake har yau ana ci gaba da gudanar da bukukuwan Kirismeti, yau shirin namu zai mai da hankali ne akan muhimmancin wannan rana, inda wani shugaban matasan Krista a Najeriya ke cewa
ba ranan cewa a je a yi shaye-shaye ce-cai ba ne. Wannan rana ne da ya kamata a nuna godiya ga Ubangiji kuma a tallafa ma waɗanda su ba su da shi.
A jamhuriyar Nijar kuma al'ummar musulmin kwanni ne suka taya 'yan uwansu mabiya addinin Krista bikin wannan ranar Kirismeti. To ko menene hujjarsu?
To dama duk abinda musulmi ke tun karo da shi shine Alkur'ani. To Kur'anin ma ya tabbatar Kiristoci su an mafi kusa ga musulmai. Kina ƴan uwanmu ne.
To bayan haka Madina Dauda kuma za ta shigo mana da shirinta na demokaradiyya a yau. Amma fa sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Rundunar tsaron Najeriya ta Operation Lafiya Dole ta ce ta rasa waɗansu jami'anta guda 13 sakamakon wani kwantan ɓauna da waɗansu da ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka yi masu kan titin Maiduguri zuwa Damaturu, harin da ya yi sanadin mutuwar sojojin da kuma 'yan sanda guda 2. Ya faru ne ranar Litinin a lokacin da suke sintiri a kan wata hanya da ke bayan garin Damaturu a jihar Yobe. Sanarwar da ke ɗauke da rattaba hannun kakakin rundunar Kanar Onyema Nwachukwu na nuni da cewa jami'an tsaron suna kan farautar maharan, ta kuma ce tuni an kwashe gawarwaki waɗanda aka kashe yayin da aka kai waɗanda aka ji wa raunuka asibiti inda aka yi masu jinya. Wakilinmu Haruna Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Sanarwar ya kara da cewa ranar jajibirin Kirismeti ne wasu maharan da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram din ne suka yi hari kan sansanonin soja da ke garin Kukareta a karamar hukumar Damaturu da ke jihar Yobe, inda jami'an sojan nan suka fitattake su kuma suka kashe wasu da dama daga cikin su. Sai dai ce abin takaici Haruna ta ɗaya daga cikin jami'an sojan nasu. Wannan hari dai da aka ce a kudar misalin karfe 6:30 na maraice ya haifar da tashin hankali ga mazauna wannan ƙauye da ke dab da kan titi da kuma kikewaye da sojoji. Sai dai wasu rahoton da ke fitowa baya-bayanan na nuni da cewa waɗannan mahara sun kone makarantar firamare na garin Kukaretan da kuma kwashe magunguna a wasu ɗakunan shan magani da ke garin na Kukaretan. Sai dai babu wani asarar rai da aka samu daga ɓangaren farin hula.
Rahoton Haruna Dauda biyu daga Maiduguri. Yanzu haka an sake samun wani yaro ɗan ƙasar Guatemala da ya mutu yayin da yake tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar ƙasar Amurka. Yaron ɗan shekaru 8 da haihuwa, wanda ba a bayyana sunansa ba, ya rasu ne a tsakiyar daren Kirismeti, ranar da aka binne ɗaya yarinyar a ƙauyensu da yake ƙasar Guatemala 'yan shekaru 7. Ta mutu lokacin da suke tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar. Hukumar kula da kan iyakokin Amurka ta ce yayin da yaron da mahaifinsa suke tsare ranar Litinin, jami'an sun ce sun ga alamun yaron ya nuna wasu alamomin rashin lafiya. Likitoci a asibitin da ke Almogordo, New Mexico sun duba shi suka kuma gano cewa yana fama da zazzabi da mura, suka kuma rubuta masa magunguna suka sallame shi. A ranar Litinin da daddare zuciyarsa ta ringa tashi, ya fara amai, aka maida shi asibiti inda ya mutu a tsakiyar daren. Kawo yanzu ba a iya tabbatar da dalilin mutuwarsa ba, sai dai jami'an kan iyakar sun ba da tabbacin gudanar da cikakken bincike. Babu alamar ranar da za a kawo ƙarshen dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin Amurka, bayan da shugaba Donald Trump ya tabbatar jiya Talata cewa za a ci gaba da dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnati har sai an samar da kuɗin da za a gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico. Trump ya yi da'awar cewa dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda aka tilasta wa zama a gida saboda tsada harkokin gwamnati su ma suna son a gina katanga, duk da rashin wata kwakkwarar shaida ko hujja da za ta goyi bayan ikirarin nasa. A ranar Litinin, Trump ya ce tilas ne 'yan jam'iyyar Democrat su kawo ƙarshen wannan lamari, yayin da wasu kuma shugabannin jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa da ta wakilai suka ɗora wa Trump alhakin jefa ƙasar cikin ruɗani. Shugaban ƙasar Sudan Umar Hassan al-Bashir ya faɗa wa taron magoya bayansa jiya Talata cewa wannan ƙoƙari nasu na fitowa da suka yi domin su saurare shi ya aika saƙo ƙarara ga waɗansu waɗanda ya kira masu cin amanar ƙasa da lalata kayan gwamnati da kuma sojojin haya da ke zanga-zangar ƙin jinin gwamnatinsa. Wani hoton bidiyo da ake ta yaɗawa a kafofin sada zumunta ya nuna dandazon mutane suna zanga-zanga a Khartoum, babban birnin ƙasar Sudan, ranar Talata. Suna adawa da matsin tattalin arziki da suka shiga, yayin da suke kira ga shugaban da ya sauka daga mukaminsa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan kiwon lafiya na ƙasar Zimbabwe ya sanar ranar jajiberin Kirsimeti cewa babu wani ɗaya daga cikin likitocin da ke yajin aiki da zai samu albashinsa na wannan wata na Disamba. Barazanar da likitoci suka ce ba za ta sa su janye yajin aikin da suka shafa kusan wata guda suna yi ba. Likitocin dai sun fara yajin aikin ne tun ranar 1 ga watan Disamba, inda suke neman gwamnati ta samar musu da kayan aiki na zamani ta kuma riƙa biyan su albashi da dalar Amurka. Likitocin sun ce asibitocin Zimbabwe suna fama da rashin fasahar zamani, magunguna da kuma kayan aiki da za su kare lafiyarsu. An saki tsohon shugaban kamfanin Nissan, Greg Kelly, daga gidan kurkuku a ƙasar Japan jiya Talata, bayan da wata kotu a birnin Tokyo ta yi watsi da buƙatar masu shigar da ƙara na ci gaba da tsare shi. Kotun gunduma ta Tokyo ta sake shi bayan da ta saka kuɗin belinsa a kan dalar Amurka 636. Kelly ya shafa kwanaki 37 a tsare bayan an kama shi ana tuhume shi da rashin faɗar gaskiya a kan kuɗin da ya biya shugabansa, da ya zabge da dalar Amurka miliyan 44.
Muhammad Hafiz Baban Lake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Har yau dai ana ci gaba da gudanar da bukukuwan Kirsimeti a faɗin duniya, ranar da mabiya addinin Krista suke tuna ranar haihuwan Almasihu Isa. Wakiliyarmu Hawa Umar ta aiko mana da rahoto daga Abuja.
A ranar 25 ga watan Disamban kowace shekara ne mabiya addinin Kirista ke gudanar da bikin Kirsimeti a duk faɗin duniya. An ware ranar ne domin bikin tunawa da haihuwar Yesu Kiristi. Tsohon shugaban matasan Kirista na Najeriya, Pastor Simon A.S. Doli, ya bayyana mahimmancin wannan rana ga mabiya addinin Kirista.
Babban rana ne domin kowanne Kirista a ƙasa a duniya gabaki ɗaya sun dogara ga shi Yesu Isa Almasihu.
shi wanda addinin Krista ma da sunan shi aka fara Krista wato mabiyin annabin Isa Almasihu ne mabiyin Kristi aka ce da su Krista kuma wannan lokaci ne wanda ya kamata mutane su yi rayuwar da ta dace da irin abin da shi Yesu yayi a duniya lokacin da yake raye
to me ya kamata mabiya addinin Krista su yi a irin wannan rana
ba ranan cewa aje ayi shaye-shaye ce-cai bane wannan rana ne da ya kamata a nuna godiya ga Ubangiji kuma a tallafa ma waɗanda su ba su da shi kankasassu da kuma wanda ba su da mazaje ko matayensu duk mutane da suka cikin matsala
Bukola Agbini dake zaune a garin Abuja ta faɗi yadda ta yi bikin Kirsimeti na wannan shekarar
not just decide reasons sai ake ta in yi tunani sober reflection akan aihuwan Yesu akan komai da ya kawo mana a season din nan so Christmas shekaran nan for me was just about sober reflection.
Ke bikije ko ina ba ko church bikije kin dan yi addu'a ba?
Ban je church ba na sama gida.
To dama
komai da komai a gida.
To dama mutum zai iya yin haka ya zauna a gida yayi tunanin abin da ya kamata yayi da kuma tunanin wannan ranan kuma yayi addu'o'in sa a gida?
Eh zai iya ba dole bane wai sai an je church ko kuma a je public gathering ba. Ba dole ba.
Ko yaya za a kwatanta bikin Kirsimetin wannan shekarar da shekarun da suka gabata? Ita ce tambayar da na yi wa wasu mabiya addinin Kirista da ke zaune a babban birnin tarayya Abuja.
Sunana Monday Bitrus. Yesu Almasihu ya shigo duniya, ta wuri shigonsa cikin duniya ya kawo mu salama shine ya sa muna celebrating Christmas. Kuma na biyu shine ranan da aka haife shi, da ya kawo salama cikin duniya, shi ya sa muna celebrating ranan Christmas.
Sunana Joseph Yohana. To wannan shekara gaskiya ya babbanci yayi daban da mu gode wa Allah muna nan bikin haifuwan mai ceto shine Yesu so kuma gaskiya mun gode Allah da ya kai mu shekara dina lafiya har mun gansa har mun shi lafiya ba wani abu da ya faru so mu shewa Allah mun gode dan mutane ma sun tafiya sosai kuma an samu an shi lafiya yayi daban da sauran shekaru
gwamnati ta bada hutu har zuwa ranar Laraban nan dan wannan lokaci dake zuwa sau daya a shekara Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Yesu Kristi na wane uzumu ya bishi Ya Allah na
kuma da la gaida Hawwa Umar a jamhuriyar Niger kuma mahukuntan kasar ne suka tabbatar da matakan tsaro na musamman domin ba mabiya addinin Krista na kasar dama su yi bikin sallar su na Kirsimeti cikin salama ga dai Haruna Mamman Bako da rahoto daga birnin Kwanni
Aka ci gaba da shagulgullon sallar Kirsimetin bana kenan a garin birnin Kwanni tun daren 24 har zuwa daren jiya 25 washe garin yau 26 ga watan Disamba wannan shekara 2018 mai ban kwana sai dai sabanin shekarun da suka gabata yan sanda ne a cikin damara da waɗansu a farin kaya hukumomin kasar suka iza a zagayen dukkan majami'un kasar inda aka gudanar da sallolin domin baiwa kristocin jamhuriyar Niger dama yin ibadar su cikin kwanciyar hankali da salama. Pasto Abubakar Musa shine shugaban haɗin gambizar majami'in kristoci na garin birnin Kwanni.
To abin da zamu ce ma hukuma sai dai mu ce ma hukuma mun gode. Kuma hukuma daga Allah ne. Kuma Allah shi ya umarta a kafa hukuma su zama matsala a cikin dukkan inda mutane suke. Kuma su Allah shi da kansa ya bada wannan umarni. Kuma azar su kuma hukumanci da suna aikin su kuma tare da taimakon Ubangiji Allah. Kuma mun gode bisa ga wannan alherin Allah a cikin wannan lokaci shi da kuma an tsara shi cikin daidai da ya kamata. Eh wannan yake nuna muna gaskiya mu kasance cikin kwanciyar hankali kuma mu yi ba tare wani dardadar ba ko ta fargaba.
Garin birnin Kwanni na tsakiyar jamhuriyar Niger a cikin jihar Tawa yamma maso kudancin kasar iyaka da jihar Sokoto tarayyar Najeriya inda a kwanakin baya gwamnan jihar Sokoto ya tabbatar da cewa waɗansu mutane da ake zato 'yan ta'adda ne sun sabka a waɗansu yankuna da ke kan iyakar jahohin Dosu da Tawa na jamhuriyar Niger a cikin jihar Sokoto, abinda ake zaton sawar hukumin daukar waɗannan matakan kariyar majami'in a irin wannan lokacin.
Sunana Madam Arsika Rakiya Musa. Mun gode ma Ubangiji domin ƙasa ta mu ta Niger, sai dai mu ce ai ta addu'a yanda Ubangiji zai kare mu duk daga tarkokin shedan. Masu tsaro sun yi kokari nasu, sai dai mu ce Ubangiji Allah ya albarkace su. Tun jiya da dare har bisa yanzu suna hidima, suna taimaka mana, sai mu ce mun gode.
Musulmi sun taya Kristocin sallar Kirsimeti kamar yanda ɗaya daga cikin malama addinin Islama Malam Mamudu ya yi mini ƙarin bayani.
Dukkan al'ummar Kirista na duniya muna musu barkan su na sallar su, kamar yadda suka zo suka yi muna barka da sallar muna azumi, sannan suka zo suka yi muna barka da sallar mu Idi. Dan haka mu ma muna musu barkan su da sallar ga wannan. Muna fata Allah Ubangiji su yi abin su lahiya, su kare lafiya. To dama duk abinda musulmi yake tun karo da shi shine Alkur'ani. To Kur'anin ma ya tabbatar Kiristoci su an mafi kusa ga musulmai, kenan ƴan uwanmu ne. Kuma tarihi ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka matse shi a Makka, ya turo sahabbai ne daga Makka zuwa Habasa. Sun iske malamin Kirista nan shi ya karbe su. Su Abu Jahil kafirai Makka suka zo suka biyo shi, ga su Abu Sufyanu a kama su a maida, yace shi ba zai bada ba.
Waɗannan shagulgullan na sallolin Kirsimeti da suka haɗe da sallolin shiga sabuwar shekara 2019 mai zuwa, za a ci gaba da su, inji Pastor Abdul Bala.
Wato waɗanga shagulgula suna cikin tsari game da muna tuna game da ranar haihuwar Annabi Isa alaihi wasallam. Wannan hidima mun su matatun daga yanzu har ma zuwa kusan shiga sabuwar shekara za mu ciya. Duk cikin wannan sati ana ta hidimomi, ana ta murna da farin ciki har zuwa cikin sabuwar shekara.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger. Madalla gaida Haruna Mamman Bako. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 12 ne da minti 17 na dare, ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. A makon da ya gabata, mun yi bitar sabuwar dokar zaɓe ta shekara 2018, wadda shugaba Muhammadu Buhari ya kisa hannu bisa wasu dalilai da suka jibanci zaman lafiyar ƙasa. A yau, za mu ji menene bambancin dokar zaɓe ta shekara 2010 da ta shekara 2018 wacce aka gyara. Ku biyo ni. Ina tare da babban bakona mai fashin baki a kundin tsarin mulkin Najeriya, barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar. Ina maka maraba da zuwa. Menene bambancin dokar zaɓe ta shekara 2010 da wannan ta 2018 da aka gyara?
Na farko dai, wato ba dokar zaɓe ne ta da ba, ita ce dokar zaɓen ta yanzu. An yi ta a shekara ta 2010, a lokacin nan da aka yi ta. Ita ta shirya zaɓe da aka yi na shekara ta 2011, wanda shugaba Goodluck Jonathan ya nasara. Kuma bayan nan, da wannan doka aka yi amfani aka yi zaɓe na shekara ta 2015, wanda shugaba Muhammadu Buhari ya nasara. Da wannan dokar zaɓen ne kuma muke tsaron za a yi wannan zaɓe na shekara da muke tunkara gaba ta 2019. To, abin da ya faru shi ne, an ba da dama ƙarƙashin hurumi na dokar zaɓe ta ƙasa na cewa ita hukumar zaɓe tana da dama bullo da tsare-tsare waɗanda in ta bullo da su za a iya amfani da su domin a yi samu zaɓe na inganci. To, ɗaya daga cikin abin da ta bullo da shi shine na'urar tantance katin mai zaɓe. Bayan na'urar tantance katin mai zaɓe, ta bullo da cewa kuma sai an tantance mutum, sannan bayan an tantance shi zai je ya bi layi kuma daga baya na layin yin zaɓe. Bayan nan kuma ta fito da tsare-tsare na bayanin cewa idan an yi zaɓe aka gama, kamar misali a wannan zaɓe na 2019, ta bullo da salon cewa ba a so mutum ya je da wato waya ta sadarwa a kusa da wajen zabe. Duka waɗannan hurumi ne wanda doka ta ba hukumar zabe ta shiryo tsare-tsare na fasaha wanda zai samu a yi zabe na adalci.
Amma ba rista akwai waɗanda suka garzaya kotu akan wannan na'ura ai ko menene kotu ta ce ne?
Kotu ta yi furuci cewa amfani da wannan na'ura ta tantance katin zabe baya cikin hurumi na zabe. To saboda haka bayan nan kuma wasu suka kawo korafi ne cewa bai kamata a ce za a hana mu mutun dama ta yi zabe ba a sabili da wannan na'urar ta lalace, domin tunda dama ba wai cikin hurumin doka na wajibci na ka'idojin zabe, to bai kamata don ka zo da katin ka na zabe amma kuma na'ura ta samu tangarda bata iya tantance katin ka ba a ce kar kai zabe. To irin waɗannan abubuwa suka taso shine su ƴan majalisar dokoki na tare wanda suna da hurumi a sashe na 4 na tsarin mulki da sashe na 11 da sashe na 58 da sashe na 59 na tsarin mulkin Najeriya na su yi dokoki domin gyara al'amuran Najeriya. To sune suka tattara suka shirya kundi na cewa sabuwar doka, wato a yi mu waccan gyara a samu sabuwar doka wanda za ta tattara duk waɗannan matsalolin da aka yi la'akari da su a baya a yi gyaran su. Daya daga cikin abin da suka kawo a nan wurin shine za a amfani da na'urorin zamani wala Allah masu aiki da kwakwalwa ko masu aiki da wutar lantarki za a yi amfani da na'urorin zamani wajen harkar zabe din nan. Ma'ana wannan na'urar tantance katin mai zabe kin ga za a samu halascin amfani da ita kenan, na ɗaya kenan. Na biyu kuma za a iya amfani da wasu injina ko kuma mashin waɗanda za su iya taimakawa wajen tattaro alƙalamin bayanai na zabe wanda daga ƙarshe za a fito da alƙalamin waɗanda suke daidai wanda zai taimaka wajen takaita lokacin da ake ɗauka na dadewa kamin a faɗi sakamakon zabe. Don da yawa zaki ga a wani lokaci sakamakon zabe zai ɗauki kwanaki da dama a ce ana jiran sakamako wanda zai sai an haura kwazazzabo da rafi da dutse da ruwa da sauransu. To irin wannan duka in akwai na'ura za a iya a tura kai tsaye.
A dokar shekara 2010 din da kace za a yi amfani da ita bata bada daman amfani da na'ura ba, me kuma dokar ta kunsa ne wannan sabuwar da aka yi?
To shine a wannan gyaran aka kawo wannan. Bayan nan kuma sai aka kawo cewa idan aka zo kamin a fara zabe, to ana buƙatar duk waɗanda suke wakilan jam'iyya ne, wato agent su zama sai sun duba sun tantance kayan da za a yi zabe gaba daya, sun kuma sa hannu a takarda sun amince sannan a fara zabe. To nan wurin akwai matsala, domin idan dan wata jam'iyya ya san ba zai ci ba yana iya zama hutsu wala Allah ya ki zuwa wurin, ko kuma in ya zo ya ki sa hannu ya ga nan aka zo aka yi zaben sai ya ce ai an karya mu wannan tanajin hurumin dokar zabe saboda an ce dole sai sun tantance shi kuma bai sa hannu ba, kin ga daga nan an samu matsala ta daya kenan. Bayan nan kuma suka ba da dama cewa a kowace runhon mazaba daga nan take a bada sakamakon zabe, wanda a yanda dokar take a yanzu shine ba wani mai hurumin bada sakamakon zabe idan an zo sai hukumar zabe ta ƙasa. Ko da ka tattara wakilan ka wato agent sun zo da alƙalama an yi lissafi ga ƙuri'un jam'iyyar ku, to ba ku da hurumin cewa hukuku ka ci.
Duk da wannan bayani da kai,
na'am,
wani hurumi ne shugaban ƙasa ya amfani da shi to na kin sa hannu a wannan dokar da aka gyara?
To a tsarin mulkin Najeriya sashe na 58 sakin sashe na 3 shine yace idan aka yi doka to sai a tura mu shugaban ƙasa. Idan aka tura mu shugaban ƙasa sannan sashe na 58 sakin sashe na 4 yace to a bashi kwana 30. Idan aka bashi kwana 30 din nan wala Allah in ya sa hannu alhamdulillah, in bai sa hannu ba ko ya rike hannun shi to zai da a dauke ta daidai da yaki sa hannu, ko kuma ya dawo ya ce ba zan sa hannu ba to wannan sai ai amfani da sashe na 58 sakin sashe na 5 inda yace za a iya amfani da kashi 2 bisa 3 na yawan ƴan majalisa. In suka zo su kuma sai su zauna su sake zama a kanta, idan suka zauna to nan sai su ce to mun nuna fin karfi akan kyawar kujerar naki da shugaban ƙasa yi, mun tabbatar da ita doka. To daga nan ta zama doka a Najeriya, kuma shi kanshi shugaban ƙasa dole ya biyayya da ita. To amma sashe na 59 sakin sashe na 4 shi kuma sai ya ce kamin wannan abin nasu ya samu wajibci na doka, to sai an samu kashi 2 bisa 3 na yawan ɗaukacin ƴan majalisa ba wai waɗanda suke a zauren zabe a lokacin da za a kada ƙuri'a ba, daukakin yan majalisa sai an samu kashi 2-3 su kuma zaman haɗin gwiwa tsakanin yan majalisar wakilai da yan majalisar dattawa. To idan kika la'akari da yanda ake zaman majalisa musamman ma kamar yanzu da yake aski ya zo gaban goshi, to zai wuya ki samu rabin yan majalisa suna ma zuwa majalisa, da yawa waɗansu suna can suna fafutuka yaƙi neman zaben su sake dawowa, ko kuma waɗanda ba su samu tikitin jam'iyyar su ba suna can suna tsare-tsare da shirye-shirye na me za su yi idan zangon majalisa ya ƙare tunda ba za su dawo ba. To da yawa zaki ga zai wuya a iya samun wannan kashi 2-3 na daukakin yan majalisa din, bayan nan kuma majalisa ta rabu biyu waɗanda suke a ƙarƙashin jam'iyya mai mulki wato jam'iyyar APC sun hawo kan kujera sun ce ai ɗinke suke su da duk inda Muhammadu Buhari ya sa hannu nan suke. To kin ga zai wuya a iya samun wannan maslaha din ta fuskar shari'a.
To amma ba shugaban kasa ya bada dalilansa ƙarara guda biyu ba ko?
Shi bai ki waɗannan gyare-gyaren ba, ya ce gyare-gyare ne masu kyau. To amma a yi la'akari da cewa an kawo su ƙuraren lokaci, da lokacin da aka kawo duka ƙasa da wata biyu kamin zaɓe, ya za a yi a ce har za a samu na ɗaya dai a kawo waɗannan na'urorin a yi odar su har a shigo da su, na biyu an shigo da na'urorin nan a ilmantar da jami'an zaɓe akan yadda za su yi tafiyar da harkokin na'urorin nan, na uku kuma a horar da jami'an jam'iyya gaba ɗaya su ma fahimci na'urorin, su yi amince da su, su tabbatar cewa ga yanda suke idan za a yi wani aron gizo da na'urorin ga hanyar da za su dakile da sauransu, su a ilmantar da su. Na uku kuma a samu kafofin wayar da mutane kan jama'a, wato jam'iyyu da kuma kamar hukumar nan National Orientation Agency, a samu su ilmantar da jama'a wato masu zabe su kansu, babu isasshen lokacin da za a yi haka. Bayan nan kuma idan aka samu matsala da irin waɗannan na'urorin ba a yi tanaji na menene maganin wannan ba, idan kika la'akari da kamar ƙasar Amurka har yanzu tunda aka zo aka samu matsala irin wannan a zaben shugaba Donald Trump na America mai cin hawa yanzu, to har yanzu har ma ya kai ga ya zama magana ƙasashen duniya mafi girma, wato tsakanin ƙasar Russia da China da America ana ta cece ku ce ana musaya yawo akan irin wannan abun. To idan ta same mu da muke kananan ƙasashe su da su suke ma kero da na'urorin, suna da wannan matsala ina ga mu waɗanda suke yan kamasho ne kawai zuwa zamu musho. To irin waɗannan ya ce akwai amfani da irin wannan na bukata a samu zango mai tsawo da mutane za su ilmantu, a samu atisaye da kuma horo isasshe wanda yake za mu fahimci na'urorin mu san yadda za a yi amfani da su, maimakon kawai a do da abu a ƙuraren lokaci. Ya ce to saboda haka in har za a yi wannan to sai a yi da a kawo shi bayan zaɓe na 2019 wanda yake daga nan akwai isasshen hurumi na kusan shekara 3 ko 4 da za a ilmantar da jama'a jam'iyyu su san makama abun, jami'an hukumar zaɓe su san makama abun, shi abun da ya kawo kenan. Ya ce ba zai yiwu yanzu a yi wannan abun nan ɗin ba.
Iyakacin abin da lokaci ya bamu damar kawowa kenan. Idan Allah ya kai mu lafiya a makon gobe, za mu tattauna batun ko wannan majalisa ta 8 za ta iya amfani da ƙarfin ikon da kundin tsarin mulki ya bata wajen amincewa da sabuwar dokar zaben. A madadin baƙonmu, ƙwararre mai fashin baƙin kundin tsarin mulkin ƙasa, barista mai nasara Koba Ibrahim Umar, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin, nake fatar mu shiga sabuwar shekarar miladiyya lafiya. Amin.
Madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice.
Babu labaran a takaice. Rundunar tsaron Najeriya ta Operation Lafiya Dole ta ce ta rasa waɗansu jami'anta guda 13 sakamakon wani kwantan ɓauna da waɗansu da ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka yi masu kan titin Maiduguri zuwa Damaturu. Yanzu haka an sake samun wani yaro ɗan ƙasar Guatemala da ya mutu yayin da yake tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar ƙasar Amurka. Yaron ɗan shekaru 8 da haihuwa, wanda ba a bayyana sunansa ba, ya rasu ne a tsakiyar daren Kirsimeti ranar da aka binne ɗaya yarinyar a ƙauyensu da yake ƙasar Guatemala, ya shekaru 7 da ta mutu lokacin da suke tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar. Babu alamar ranar da za a kawo ƙarshen dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin Amurka, bayan da shugaba Donald Trump ya tabbatar jiya Talata cewa za a ci gaba da dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin har sai an samar da kuɗin da za a gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico.
Duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar, sai kuma can wato da hantsi kenan, misali karfe 7 agogon Najeriya, 8 agogon Ghana za a ji, wato 7 agogon Ghana, 8 agogon Najeriya za a ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni, wato Malam Sidi kenan, da kuma injiniyanmu na wannan safiyar, wato Craig Barnes. Baba ya koma kere ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku sai da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde